كنتم توعدون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم.
نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي amma ba da yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya dade mu wannan yini mai tarun albarka yinin talata wanda yau yayi daidai da 28 ga watan 11 musulunci watan zulqida hijira da shekara 1443 daidai da 28 ga watan 6 miladiya 2022 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu mai albarka masallacin Iyau Sunna dake wannan unguwa ta Fantami Fadar jihar Gombe domin ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma kamar yanda yake gudana a duk rana irin wannan kuma a lokaci irin wannan idan masu bibiya ba su manta ba muna nan cikin sura mai namba ta 8 ita ce suratul anfal karatu ya tsaye mu karshen aya mai namba ta 21 a wannan sura yau kuma insha Allah za mu tashi aya mai namba ta 22 a wannan sura mai albarka suratul anfal kuma wannan shine darasin mu na biyar daidai a cikin wannan sura mai albarka suratul anfal ala ramadan mu tashi inda Allah ta'ala yake cewa inna sharrad dawabi Allah ta'ala ke cewa inna sharrad dawabi 'inda Allah mafi zama sharri a cikin dabbobi a gun Allah subhanahu wa ta'ala, as-summul bukmul ladzina la ya'qilun, as-summu kurani wanda ba sa jin magana, al-bukum bibaye wanda ba sa iya yin magana, alladzina la ya'qilun wanda su ne waɗannan wanda ba su da hankali. To an ce ad-dawami, malaman tafsiri suke ce kullama yadubbu alal ard, kullama yadubbu ala wajhi al-ard, da abin da yake murginawa a bayan ƙasa ana ce masa ad-dabba, har dan adam ma. Shi yasa malaman mantiki suke cewa dan adam al-haywanun nadiq, al-haywan an-nadiq, dabba mai magana. Al-haywanu ghayru nadiqa, shine dabbobi wanda ba sa magana. Idan aka ce dabba, yani kullama yadubbu ala wajhi al-ard, duk wanda yake gudanawa ya murgina ya motsa ya tafiya tashi a bayan ƙasa, a larabci ana ce masa ad-dabba. An fahimta? To mafi zama shari cikin halittun Allah, har mutane sun yi guciki wanda suke murginawa a bayan ƙasa, su juya su zauna su tashi, as-sum su ne kurani, daga sum, daga toshewar kunne ne. Al-bukum wanda kuma ba sa iya yin magana. Akwai bambanci tsakanin bebe da kurma. Kurma shine wanda baya magana, bebe shine wanda baya ji. To wannan duk sun hada wannan sufofi guda biyu, ba sa ji kuma ba sa iya magana, kuma allazina la yaqilun, kuma su ne waɗannan wanda ba su da hankali. Ma'ana in ma suna da hankali, hankalin baya amfanin su. Imam al-Baghawi cikin tafsirinsa yake cewa sharu man yadubbu ala wajhi al-ard, mafi zama shari cikin abin da yake gudanawa a bayan ƙasa, min khalqillah, a cikin halittun Allah subhanahu wa ta'ala, as-summul bukmu anil haqq, wanda suka kurumce suka bebance game da gaskiya, baya jin gaskiya kuma baya iya furta gaskiya. To duk wanda ya sufanta da wannan sufar a cikin mutane, to iya cikin sharu khalqillah, iya cikin mafi zama shari cikin halittun Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa jin gaskiya da aiki da ita, furta gaskiya da aiki da ita, wannan shine abin da zai fidda kai daga cikin wannan sharin da Allah ta'ala ya zayyana a wannan aya. Kayi kokarin kunnanka suna jiye ma gaskiya, kuma kayi kokarin bakinka yana furta gaskiya. Qul al-haqq walau ala nafsik, ka faɗi gaskiya ko da a karan kanka ne. Rashin faɗar gaskiya iya sa ɗan adam ya siffantu da sharri, wanda sharrin nan zai tashi da shi gaban Allah subhanahu wa ta'ala. Rashin jin gaskiya, inda za a faɗa ma gaskiya ka ƙi ji ka toshe kunnanka, to shi ma wannan iya zama ka zama mafi zama sharri a cikin halittun Allah da za su tashi gobe alƙiyama a gabansa. Wannan siffofi ne guda biyu wanda duk ɗan adam ɗin da ya siffantu da su, to iya cikin wannan dumnin a sharar dawami, iya cikin sharri dabbobi mafiya sharri, ma'ana halittun Allah mafiya sharri wanda suke gudanawa a bayan ƙasa. Ma'ana ba sa jin gaskiya, fala yasma'unahu, ba sa jin gaskiya, ji sima'a qabulin wa tafakkurin wa tafahumin, ji na fahimta da aiki da tuntuntuni, to ba sa iya ji. Wala yaqulunahu, kuma ba sa iya faɗar gaskiya. Kun ga wannan gaba ta wannan aya ta yi daidai da zamanin da muke ciki a yanzu kenan. Faɗar gaskiya iya da wahala. Mutane da yawa ana tsoron faɗa musu gaskiya don ba za su ɗauka ba. Furta gaskiya a wani gurabin yana da wahala. In ka furta ma za a ma wata fassara, za a kai ka wani ajin da ba naka ba don ka faɗi gaskiya a wannan rayuwar. Wani kuma shi har matin ƙaho zai da shi baya sauraron maganar kowa. Duk wanda ya faɗa masa magana ba zai ji ba, ba shawarar wanda yake ji. Kaga irin wannan akwai haɗari a rayuwarsu. Ko da suna ganin abun burgewa ne a wannan rayuwa, sun tumbatsa, sun girma, sun arasa yadda za a yi da su, to akwai yiwuwar su fada cikin wannan sharrin da Allah yake tsokaci a wannan aya. Kayi kokarin jin gaskiya a matsayinka na musulmi, kuma kayi kokarin fahimtar gaskiya a matsayinka na musulmi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu wata kalma da shi dan ya fada masa. Manzon Allah yake cewa wanda ya fada ma kalman nan shi dan ne amma gaskiya ya fada, kuma ka ɗauke ta kai aiki da ita. An fahimci wannan? Saboda ka duk inda ɗan adam ya faɗa ma gaskiya, ka kalli gaskiyar, ka kalli daga ina ta zo, ba zatin jikinsa za ka kalla ba. Wannan iyasa ɗan adam ya yi watsi da maganganun mutane masu alkhairi. maliki cewa bayan ba sa jin gaskiya ba sa iya furta gaskiya alladhina la yaqilun sune wanda hankalin su baya amfanar da su amara Allahu azza wa jalla Allah ta'ala ya bada umarni a wannan aya ko kuma ya ce addawab ya sufanta su da dabbobi liqillati intifa'ihim bi qulihim domin karancin amfanuwarsu da hankalinsu duk mutumin da baya aiki da hankalinsa wajen gane daidai da rashin daidai to ana siffanta shi da dabba an fahimci wannan dabba ce hankalinta baya mata aiki amma dan adam ana so hankalinka ya ma aiki shi yasa shari'a ta kula da al'aqal din nan tana ba ta ba shi muhimmanci sosai al'aqal al'aqal hankali domin shine yake bambance tsakanin dan adam da dabba kuma hankali shine yake bambance ma abu mai kyau da mara kyau duk mutumin da bashi da hankali ta akwai takalifu shari'a wanda ban tsora masa ba kamar al-majnun mahaukaci an ce hatta ya fika har sai ya dawo cikin hankalin shi saboda hankali kadara ce jari ne mai tsada a gun musulmi bihi tatamayyaz al-haq al-batil da hankali kake kokarin gane gaskiya da abin da ba gaskiya ba kake gane daidai da abin da ba daidai ba kuma tozartar da hankali kaman tozartar da rayuwa ne duk mutumin da gangan ya zubar da hankalinsa ya sha abin da hankalinsa zai gushe to tamkar iya kokarin halaka kansa ne an fahimci wannan yasa yan wuta ma da aka sasu a wuta a cikin suratul mulki Allah ta'ala yake ba mu labari suke cewa wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu Allah yake cewa qalu yan wuta suna faɗa can a bakin su law kunna nasma aisma a qabul da a ce muna ji abinda ake faɗa mana na gaskiya muna dauka muna aiki da shi aw na aqilu ko hankalin mu yana mana aiki a jikin mu ma kunna min ashabis sa'ir da mu zamto cikin ma'abuta wutar sa'ira kun ga shi rahin jin gaskiya kuma da hankali baya yi wa mai shi aiki to iya zama sanadin fadawar dan adam cikin wutar jahannama Allah ya sani sun yi itirafi da kansu hankalin su baya musu aiki sun yi itirafi da kansu jin su baya ji musu gaskiya jin su kawai sai abin da zuciyarsu take so za ta ji sai abin da ransu ya kada musu za su saurara amma in dai gaskiya ce ba sa kokarin jinta suka ce to da sun jin su iya musu aiki hankalin su yana musu aiki to ba su zamto cikin mutanen da za su fada wutar jahannama ba Allah ta'ala ya tsare mu a wata ayar Allah ta'ala yana cewa ulaika kal an'ami balhum adal da Allah ya lissafa wa ansu mutane hankalin su baya musu amfani jin su baya musu amfani ganin su baya musu amfani sai Allah ya ce ulaika kal an'am irin waɗannan mutane tamkar dabbobi suke balhum adal har ma sun fi dabbobi bata ulaika humul ghafilun waɗannan su ne gafalallun mutane dan Abbasu yake cewa wannan aya ta sauka nafurun min abi abdiddar bin qusay ta sauka a cikin wa'ansu jama'a daga kabilar bani abdiddar bin qusay kanu yaqulun sun kace sai suna faɗa da bakin sun ji abdullahi dan abbas nahnu summun bukumun wa umyun amma ja'a bihi muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce mu kurame ne mu bebahe ne mu makafi ne a can a bakin su a dukkanin abin da manzon Allah ya zo da shi sun kurumce da gangan sun bebance da gangan sun makance da gangan sun ce duk abin da manzon Allah ya faɗa to su kurame ne bebaye ne makafi ne dan Abbas yake cewa faqatlu jami'an bi'udin waɗannan mutane ƴan wannan kabila masu wannan itirafin sai Allah ta'ala ya sa gaba ɗaya ajalin su zo a yakin Uhud yakin Uhud kuma an yi a watan Shawwal asabar 15 ga watan Shawwal a shekara ta uku bayan hijira a wannan shekara aka yakin Uhud gaba ɗaya Allah ta'ala ya sa aka daddatse su aka kashe su lam yuslim minhum illa rajulan faqat daga cikin su ba wanda suka musulunta sai mutane kwaye biyu kadai a Imam Su'idi yake cewa allazina lam tafid fihim al-ayat wan nusu sune wanda ayoyi ba sa musu amfani gargadi baya musu amfani li anna allaha a'tahum sima'an wa absara domin Allah ta'ala ya ba su ji ya ba su gani ya ba su zuciya li yasta'miluha fi da'atillah domin su aiki da zuciyarsu da ganin su cikin yau Allah da'a fastamil huwa fi ma'asiya hiske aiki da hankalin su da jinsu cikin sabo wa adamu bizalika alkhair alkathir hiske rasa alkhairi mai yawa sanadiyar wannan wasam alladhi nafahu Allahu anhu samma ma'ana almu'sir fil kal jinda Allah yace inna sharad dawabi inda Allahi summul bukmul ladina la ya'qilun hankalin da Allah ya kore musu da jin da Allah ya kore musu inji malam Sa'idi kini al-muqsir fil kal jin da zai tasiri a zuciya haka nan hankalin da zai tasiri a zuciya wa amma sam'ul hujja faqad qamat hujjatul lahi alayhi amma su ji akan mummunan aikin da suke aikatawa ba daidai bane ai sun ji kuma an tsayar da hujja akan su bima sami'uhu min ayatihi cikin abin da aka karanta musu na ayoyin Allah subhanahu wataala. To ya ƴan'uwa, a takeice wannan aya tana nusar da mu kan cewa akwai tadewa mai girma a gun musulmi aka ce baya amfani da hankalinsa. Akwai tadewa a gun musulmi, babbar tadewa a ce yau musulmi baya jin gaskiya kuma baya iya furta gaskiya kuma baya kokarin aiki da hankalin da Allah ya masa. Babu shakka tadewa ta ƙarshe ta kasance ga irin wannan dan adam, domin Allah ya siffanta shi da ashrarul khalq, halitta mafi zama shari a cikin halittun Allah, kuma halitta mafi zama shari wuta ce kuma ta gobe alkiyama. Allah ta'ala ya tsare mu, da Allah ta'ala ya faɗa yan wuta ce ulaika hum sharrul bariya, da ya faɗa yan aljanna ce ulaika hum khairul bariya. Sharrul bariya mafiya shari cikin halittun da Allah ya halitta, khairul bariya mafiya alkhairi cikin dukkan halittun da Allah ta'ala ya halitta. Allah ta'ala ka samu cikin mafi zama alkhairi masu aiki da hankalinsu su ci gaskiya kuma su furta gaskiya a duk inda Allah ta'ala ya kaddara rayuwar mu za ta kai. Allah rahma, bismillah.
Walau alima Allahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum la tawallaw wa hum mu'ridun.
Allah ta'ala ke cewa walau alima Allahu fihim khairan, da Allah ta'ala cikin iliminsa na gaibi ya san akwai alkhairi cikin su, la asma'ahu, da ya san jinsu ya ji musu gaskiya, da ya san jinsu ya zama to sanadiyar aiki da gaskiyar da suka ji. To amma cikin ilimin Allah na gaibi ya san ba su da alkhairi, yasa bai bude musu kunnen sun ji gaskiya ba. Gaskiyar bakinta kawai jinta suke yi, amma jin ya fada cikin kwakwalwa ya yi aiki, to Allah bai isar da jin cikin kwakwalwarsu ba. Walau alima Allahu fihim khairan la asma'ahu walau asma'ahu, Allah yace da sun ji gaskiyar ma la tawallaw, wallahi juya mata baya za su. Wa hum mu'ridun, kuma suna bujirewa, an qubulihi inadan wujuda, su bujire su ki karbar gaskiya dan taurin kai kuma dan jayayya da gaskiya din. A Qur'ani can Allah ta'ala ne ba mu labari hatta Fir'auna da mutanansa sun ki gaskiya ba dan ba su santa ba, sai dai taurin kai kuma da jayayya da gaskiyar. Wajhadu biha wastaiqanat anfusuhum
zulman wa uluwa fanzur kayfa kana aqibatul mufsidin.
Allah yace wajhadu biha Fir'auna, duk taurin kansa, duk fajircinsa. To abinda annabi Musa ya zo da shi na sakon Allah ba wai bai san gaskiya ba ne, ya san gaskiya ne. Haka nan waɗansu daga cikin mutanensa ba wai ba su san gaskiyar ba ne, sun san gaskiyar ne. Me yasa ba su yi aiki da abinda annabi Musa ya faɗa musu ba, bayan sun san gaskiya ce? Sai Allah ta'ala ya ce abinda ya hana su aiki da gaskiyar da annabi Musa ya je da ita, zulman wa uluwa, zalunci da neman ɗaukaka kawai, duk mai neman girma a wannan duniyar. To jin gaskiya zai masa wahala, karɓar gaskiya za ta masa wahala, aiki da gaskiya zai mai wahala, illa man rahim Allah. In dai neman ɗaukaka kake a wannan duniyar, to a galibin mutane sai abin da zai ma daɗi za su faɗa ma, amma in sun san abin zai ɓata ma zai bakanta ma, da yawa ba za su faɗa ma ba. Wannan shi ne al'adar mutanen yau game da mutane masu neman muƙami, masu neman girma. a galibiya labaran da za su faranta ma za su saka yi ka ji dadi kai murna a galibiya shi suke zuwa ma da shi amma duk abin da zai sa ka ci birki ko kai tiris daga abin da kake mara kyau ba za su zo ma da shi ba domin sun san ranka baya so ba za ka be shi ba to fir'auna da tawagarsa neman girma da kuma zalunci tsantsa shi yasa ba su yi aiki da gaskiyar da annabi Musa alaihi salam yake faɗa musu ba abin cewa saboda kar ka yadda ka siffanta kanka da irin wancan mutane duk inda gaskiya take in an faɗa ma haƙura karɓe ta duk kuma inda aka kai ka a matsayin ka na ɗan adam duk inda aka ce ka yi bayani to ka yi ƙoƙarin ka faɗa gaskiya duk ɗacinta wannan shine abin da zai fidda kai gobe kiyama a gaban Allah Allah ta'ala ƙarshen suratul ma'ida yake cewa qala Allahu haza yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum
Allahu haza yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha خالدين فيها أبدا
نعم
رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم
الله تعالى إذا أنت شاء القيامة أن يأسان بالمتاني ما سو قسكيا ما سو أيكي دي قسكيا ما سو جين قسكيا سيشي قال الله الله ذي بيان إذا كان سأل يشي هذا اسم الإشارة كاقا وانا wannan yini na alkiyama to arannan gaskiya za ta amfanu masu ita yawmu yanfa'u sadiqina sidqu malaman balaga suna da wani abu da suke ce masa mafhumul mukhalafa a dau kishiyar abu ayi mai fassara wannan kuma halal ne a cikin ilimin balaga an fahimta kamar ka ce mutane biyu sun zo gunka misali na ɗalibanka ne ka ce wani wallahi mutum ne kai mai kokari kana gane karatu ai ina son ka domin kokarin ka ɗayan kuma kai shiru akan sa baka ce komai ba me kake so ka ce kenan kaga shi akasin wannan ne ko mutane biyu zo ka ce ka ai ma wani kana da kirki wani mutumin kirki ne kai amma wani kai shiru akan sa baka ce komai ba to kaga akasin wancan kenan an fahimci wannan to Allah ya ce haza yawmu yanfa'u sadiqina sidqu a yau gaskiya za ta amfani masu ita marasa gaskiya ba gaskiya ba za ta amfani su ba lahira ba gidan ciwa-ciwa ba ne ba gidan karma-karma ba ne in ka cancanta ka cancanta in baka cancanta ba ka cancanta ba an fahimci wannan to duk wanda ya je alkiyama da shaida da namba da stam na rashin gaskiya to inda masu gaskiya suke wallahi bai isa je ba bai isa je ba tunda alkiyama Allah da kan zai ce dukkan mujrimai suware kansu dukkan wa'ansu mai wadara galayin su can dukkan wa'ansu mutanen kirki galayin su can an fahimta saboda haka gaskiya tana amfanar masu ita alkiyama lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada za su yi ga aljanna wanda ruwa iya gudu karkashin gidajensu za su dawama a wannan gidan har abada Allah ta'ala ya samu da cikin su zalikal fawzul azim wannan kuma shine farla ko rabo mai girma daga Allah subhanahu wataala saboda ka Allah yake cewa walau alimallahu fihim khaira da Allah ta'ala cikin ilimin sa na gaibi ilimin da yake ilmu zuhuri ilimin da zai bayyana wa al'umma to la asma'u wadancan din da aka ce ba su ji ba su gani ba su iya furta gaskiya ba su da hankali to da Allah ya ji da su sun yi amfani da gaskiya to Allah ya ce tunda halaka ta zama kaddara kansu walau asma'ahu da a ce ma za su ji gaskiyar wallahi la tawallu da sun juya wa gaskiyar baya wa hum mu'ridun suna masu kawar da kai sun ji gaskiyar sun gane gaskiyar ce amma ba za su aiki da ita ba sun ji gaskiyar sun gane gaskiyar ce amma za su juya mata baya to irin wannan alamar halaka kenan alama Allah ya fishi da dan adam alama Allah ta'ala yayi wa wannan dan adam nan tanadin azaba a gobal kiyama Allah ta'ala ya tsare mu ya kiyashe mu na'am ayata gaba ya
ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi walirrasuli idha da'akum lima yu وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
الله تعالى كيتوا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله يا كم إيماني كو أمس إيران الله وللرسول كو أمس إيران منزان الله صلى الله عليه وسلم إذا دعوكم أي إذا دعوكم الرسول أم فهمت قرآني iya zuwa a ambaci Allah da ma'aikin Allah amma da kanjen sai a ba su dalili guda daya kamar gunda Allah ke cewa wallahu wa rasuluhu ahaqqu
wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yu'tuhu in kanu mu'minin
aka ce wallahu wa rasuluhu kuma aka ce ahaqqu an yurduhu ba a ce an yurduhu ma ba an fahimta a ambaci Allah da manzon Allah ba su da miri guda daya kamar nan Allah ta'ala ke ta istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyiku idza da'akum warasuli lima yuhyiku ku amsa kiran Allah ku amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan sun kira ku domin su dora ku kan abin da za ku rayu sai malamai suke cewa rayuwa wanda ta amsa sunan rayuwa ita ce rayuwa ne akan addini amma duk rayuwar da ta saba wa addini to ba rayuwa bace dan adam iya tafiya amma mace ce aljahiluna famatu qabla mauti wal alimuna fa imma tu fa ahya su jahilai wanda ba su san addini ba suna tafiya amma matattu ne a bayan kasa amma su masana addini koda su mutu a rayuwarsu sun bar abin da ake tuntuntuni shi kuma ake musu addu'a bayan su mutu saboda rayuwa mafi daɗi ita ce rayuwa kan addini duk babinka duk takurarka in ka tuna kai mabiyin Allah ne mabiyin manzon Allah ne to zaka samu nutsuwa da kwanciyar hankali domin ka san ita duniyar gaba ɗayan ta gidan jarabawa ne musamman abu mai imani duniya ba gidan mai kafa bane ba yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ashaddu nasa bala'an al-anbiya mafiya shan jarrabawa cikin mutane sune annabawa kuma sune halittun da Allah ta'ala ya fi son su ya fi kaunar su a kafatanin halittarsa amma sun fi kowa shan jarrabawa sun fi kowa shan wahala a wannan gidan duniyar daga nan sai sahabbai sun mal amsal fal amsal saboda ka jarrabawa a gumi imani alkhairi ce Allah iya so ka je ka same shi baka da ko kwarzanan zulumi da zai zame ma matsala a gaban Allah manzon Allah yana cewa Allah yana jarabar mumini daga nan zuwa nan daga nan zuwa nan har Allah domin iya so ka je ka hadu da Allah baka da zulubi an fahimci wannan ita jarrabawa a gun masu imani kankar zulubi ce laifin da kai wa Allah to idan Allah ya jarrabe ka do ta jarrabawar ka sallama daga Allah ne sai Allah ya goge ma wannan zulubin sanadiyar wannan jarrabawa saboda ka jarrabawa a gun mumini alkhairi ce jarrabawa a gun mai imani alkhairi ce to Allah ta'ala ta istajibu lillah ku amsa kiran Allah kiran Allah ne tauhidi ku tsaya akan tauhidi ya yan uwa ku kadaita Allah ku san shine mai komai da kowa shine mai so ayi in bai so au ba zai yi ba masha Allah kana wa ma lam yash'al lam yakun duk abin da gani ya faru a wannan duniya Allah ne so ya faru haka nan abin da bai faru ba Allah ne bai so ya faru ba ka yarda da wannan ka sahi cikin zuciyarka in ka samu shine in ka rasa da sanin sa duk halin da ka shiga ciki kar ka manta da Allah Allah ya fi zama kusa da kai kan jijiyar da take cikin wuyanka Allah ya san da kai ya san da zaman ka ya san inda kake a matsayin ka na daya daga cikin halittunsa kai ba ma kai dan adam ba ko kwaro ne a cikin duhun kasa Allah ta'ala ya san da shi ya san da zaman sa kuma iyaka mai tallafi da tanyu a lokacin da yaso hatta ganyen bishiya a surkukin jeji ya tsinko ya fado to Allah ya san zaman wannan ganyen ya san lokacin da ya tsinko ballanta na kai dan adam saboda kula kada ka manta da Allah ka san Allah iya sana da kai duk yanayin da kai ga ciki Allah ya sani ba a san ka matsa daidai dani dai tsakaninka ga Allah kana barin Allah Allah ya barka kullun ya zamto kana tare da Allah yasa annabi Ibrahim alayhi salam shine shugaban masu tauhidi yake cewa allazi khalaqani fa huwa yahdin
allazi khalaqani fa huwa yahdin wallazi يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين.
النبي إبراهيم عليه السلام يقول الذي خلقني الله شيني هلشيني فهو يهديني kuma shine shirye da ni duk abin da aka ga ina yi ne shirye daga Allah ne wa ma tawfiqi illa billah kamar yadda annabi shabi yake faɗa alaihi salam da ce duk abin da aka ga daidai to daga Allah ne ba kokarin ka bane an fahimci wannan wallazi huwa yut'imuni wa yasqi duk abin da na samu na sa a bakin salati na ci abin da na samu na sha to daga Allah ne la haula wala quwwata illa billah bani da ƙarfi bani da dabara sai ga Allah wannan zai ƙara ma alaka mai kyau tsakaninka ga Allah karka yadda abin da ka samu na alkhairi ka jingina shi da rayuwarka zaka fada cikin jarabawa da ƙaruna bai cinye ta ba an bayyana wannan duk abin da ka samu ka fawwala wa Allah shi ya zamto ka fara jingina wa Allah al'amari in wani abu kai adaci na ibada na shiriya na wane ne na samu to kai kokarin kai abin zuwa ga Allah kai tsaye to kai maganin shi nan amma idan ka dauko kokarin ka ko iyawarka ko gwanintarka ka likawa kanka sanadiyar abin da ka samu to shi dan ya yi dare ka kuma shi dan ya zazzage ma imani annabi Ibrahim alaihi salam yake cewa duk abin da ne ci na sha daga Allah ne huwa yut'imuni wa yasqini wa idza maridtu idan na hadu da jinya fahuwa ya shifi Allah ne yake warkar da ni magani kowaye kowaye wannan sabab ne amma warkarwar ta hakika Allah ne yake an fahimta wallazi awa iza maritu fahuwa ya shifi wallazi yumitu ni sun mai Allah shi ne zai karɓi rayuwata idan kwana na ya ƙare ko da duk mutanen duniya za su haɗu kowa baya son ka wallahi kwanakin da Allah ya ɗiba ma sai ka kai shi an fahimta duk yanda suka kai a kulla ma tungu a can a tona ma rami a can a harbe ka a can a jefe ka a can ba su isa su kashe ka ba sai ka wannan kai kare haka nan da duk mutanen duniya kowa masoyin ka ne idan kwanan nan naka da Allah ya ɗiba ma ya kare wallahi baka isa ƙara su kan da duniya ba kowa ka yadda da wannan yasa masu hikima suke cewa law sabara alqatil lamatal maqtu wanda zai dau makami ya kashe wani da yayi hakuri to da wannan wanda ya kashe dama kwanan sa ya kare mutuwa zai an fahimta in ka dau bindiga ko wuka ka hadibi wani ko ka soka wani mutu a ran nan da ka hakura a ran nan ba zai kwana ba Allah bai kaddara mai zai waye gari a duniya ba an fahimci wannan saboda kan mutuwa da rayuwa a gun Allah take Allah zai kalkal mautu wal hayat mutuwar halitta ce rayuwar ma halitta ce Allah ne ya halice su ya karrana mana zaman mu na duniya da su idan ka rayu da sanin Allah idan ka mutu da sanin Allah an fahimci wannan yasa annabi Ibrahim alaihi salam yake jingina wannan gaba ɗaya zuwa ga Allah yumitu ni sun mai huyi idan na rayu Allah ne idan ma na mutu na bar wannan duniyar Allah ne wallazi atma'u an yaghfir li khati'ati yawmiddin kuma shi Allah nan wanda yake da rayuwa da mutuwa yake ci da yake sha da ya halice ni ya shiryar da ni to shi nake kwadayi nake sa tsammani ya gafarta min zunubaina a ranar alkiyama an fahimta kaga nan annabin Allah iya koya mana fadanci da kamun kafa zuwa ga Allah bigi kirji biya ce ni annabi ne ni mursali ne Allah zai min gafara zai ban aljanna shi a'a atma'u ina kwadayi ina tsammani ina sa rai shi Allah zai ji kana ya min gafara a ranar alkiyama Allah ya sa mu na ciki to wannan shine istijibu lillah tauhidi ake ne ka tsananta tauhidin ka ya yan uwa kada ka yadda ka samu matsala game da tauhidi idan tauhidin ka samu matsala to ba ka yi bajin dadi a duniya zaka zama bawa mutane za su ke tsorata ka zaka rikice ibadar ma ba za ka yi ta ba amma matukar tauhidin ka iya da kwari wallahi zaka yadda kai bawan Allah ne ba bawan dan adam bane zaka yadda duk abin da ke gare ka daga Allah ne amma matukar ka samu rauni a tauhidi maimakon ka zama bawan Allah zaka zama bawan dan Adam zaka ke jin tsoron dan Adam kamar yanda ake jin tsoron Allah zaka ji tsoron duniya ka ji tsoron kaza kamar yanda ake jin tsoron Allah wannan kuma in haka ta faru tauhidi ya ruguje ko magana ta kare an fahimci wannan mu jaddar tauhidi ya ƴan uwa mu gyara alaƙar mu tsakaninmu ga Allah shine istajibu lillah sanan walil rasul mu tsaya akan sunna duk dadi duk wahala ku tsaya kan sunnar ma'aikin Allah kar ku yadda bidiyoyi su goma cikin addini idan bidiyoyi suka higo cikin addini to addini ya rushe ba ku da kima a gaban Allah ko manzon Allah zai kore ku a gumal kiyama tunda manzon Allah ya bada labari idan kiyama ta tsaya an ji ana sharwan al-kausar Allah ya samu na ciki manzon Allah ya ga mala'iku suna kurarwa an su manzon Allah zai ce ha'ula'i qaumi ha'ula'i ummati wadancan ma fa da kuke kore su mutane na ne jama'ata ne fa sai mala'iku su ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li'annahum qad baddalu ba'daka wa ghayyaru haqiqa lokacin da ka bar duniya sun jirkita addini sun kawo san zuciya sun sawo bidiyoyi sun kewaye addini sai manzon Allah ya ce fasuqan fasuqan kokore su bani ba su hine istajibu lillahi wa lirrasul ku tsaya akan sunna ya uwa kai sunna a gidanka kai sunna a masallacinka kai sunna a rayuwarka kai sunna a dukkan damar da Allah ya baka kar ka yadda ka ce za ka yi wani abu domin neman yadda dan adam in ka sa wannan a ranka ka bata wa kanka lokaci ridan nasi ghaytu la tubrak a ce yau za ka yi abu dan adam dan ka burge shi wallahi baka isa gobe zagin ka zai kai kokarin ka kyautata alakar ka ga Allah kawai kai abu dan Allah kai abu na rayar sunnar manzon Allah in yayi daidai an yabe ka fa ni'ima ba dan shi kai ba amma babu shakka har in yaban mutane kake so ya shiga cikin kunnan ka ji dadi to kai da tsayuwa akan gaskiya kun zama hayata hayata ka rufe idonka a sunan da a haihuwar da aka ma a auren da zaka aurar a mutuwar da aka ma wanda kake da power akan ta to kai kokarin kai sunna ba ruwanka da magana mai magana yujahiduna fi sabilillah wala yakafuna lawmata la'im za su iya kokarin su janye wa Allah da'a ba sa tsoron zargin mai zargi wannan shine zama akan suna ya uwa kuma zama akan suna iya da dandano zaka ji kana ibada kai tsaye da kwarin gwiwa amma matkar kai da san burgewa ya shigo ma rayuwarka to zaka dinga yin ibada da dardar ba da kwarin gwiwa ba istajibu lillahi walir rasul idza da'aku lima yuhyikum idan sun kira ku su dora ku kan abin da za ku rayu shine malamai suka ce at-tauhid wa sunna ku tsaya kan tauhidi ku tsaya kan sunna shine abin da za ku rayu imamu siddi yake cewa idza da'akum lima yuhyikum huwa al-iman shine imani li'anna al-kafiri mayyit domin kafiri matacce ne abinda al-mu'min hayyun al-kafir mayyit shi mumini shine a raye amma kafiri a mace yake imam katada yake cewa idza da'akum lima yuhyikum huwa al-qur'an imam katada bin di'ama yake cewa shine al-qur'ani mai girma fihi al-haya al-qur'ani akwai rayuwa an fahimta wa fihi an-naja al-qur'ani akwai tsira akwai samun rabo wal-isma fi darai al-qur'ani akwai tsaro da kariya daga dukkanin bala'i a cikin wannan gida guda biyu na duniya da lahira karatun al-qur'ani ba ma rigimar duniya ba har rigimar lahira iya maganinta an fahimta in dai ka zamto dan gida da kai da al-qur'ani kun saba da shi to manzon Allah ya ce zai zo ya cice ka gobe al-qiyama al-qur'an shafi'an li ashabi yawm al-qiyama zai zo ya cice yana sa ranar al-qiyama kuma al-qur'ani iya gyara halin dan adam ina ganin karatun wani malami je yake cewa al-qur'ani gyaran da yake wa dan adam duk saurun fushinka da yawan bala'inka in dai kana karanta al-qur'ani ko ka sani ko baka sani ba sai ya gyara ma zuciyarka duk wani mummunan hali da ka sani in dai kana karatun al-qur'ani da fahimta sai wannan halin ya wuce daga zuciyarka na sha fadar wannan labari kuma ina maimaita shi a munasaba irin wannan ko wani bawan Allah dattijo da ya dau shekara da shekaru iya karatun al-qur'ani Allah ta'ala bai bashi haddin alqur'ani ba amma yana yin hidima ba ta'abbuda nake to akwai wani matashi da Allah ya mai hazaka nan da nan ya haddace alqur'ani sai yake fada wannan dutse cewa akarmuka Allah to in a shawarce to a hakura mana tunda haddan bata samu ba hakura kuma aka mu wani abu mana kuma wajen fikihu fikihu haka ko alburda alburda ko ishiriniya ko tunda haddan bata samu ba misali nake to sai yace ka zo gobe zan ma jarabawa ya fada wannan matashi amma ka tawo da kwando ka je juji ka samu kwando mai datti ka zo mun da shi wannan matashi ya je nemo kwando mai datti ya zo gun datti jannan da shi datti ne yace to ga wani ruwa can ka je ka ebo mu ruwa a wannan kwanda sai yace baba ai kwando ba zai ebo ruwa ba yace ka je dai yace to shikenan in ya je sa kwando a ruwa ya dago ya sa ya dago ya sa ya dago yace na ce kwando ba zai ebo yace ita yi dai ita gwadawa can da ya gaji tikis sai yace to yazo ya dauko kwandon ya tawo da ya dauko kwandon ya tawo ya sami yace to lokacin da ka zo da kwandon nan yaya yake sai yace akwai tsatsa akwai datti akwai kantarkaci a ciki da haka na zo da shi sai yace yanzu ba sai yace ya zama tas duk wannan dattin ya wanke yace haka qur'ani yake wa zuciya ko ba ta haddace shi ba in dai za ta karanta shi to dukkan wata rigima ta zuciya sai qur'ani ya wanke ta hasada gaba saurin fishi munafinci kudayi zilama wace tsiya wace tsiya wace tsiya in dai kana karanta qur'ani wallahi zan tafi wannan hatta mabqadiya ne wannan mujarram in dai za ka karanta alqur'ani kana fahimta to babu shakka sai an waye gari zuciyarka ba amrarul qulub shi yasa sahabbai suka fi kowa tsarkin zuciya qur'ani ne ya tasiri a zuciyarsu shi yasa manzon Allah ya fi kowa tsarkin zuciya domin zuciyar an tattale ta za a zuba mata alqur'ani a cikin ta shi yasa ɗaya daga cikin magabata yake cewa ya ahlul qur'an nazifu afwahiku ya ku ahlul qur'ani ku tsaftace bakinku at-tanzifu ma'anawi wa tanzifu shakhsi wal ma'anawi tsarkakewa ta ma'ana da tsarkakewa ta zahiri sai yake cewa li anna afwahikum domin bakunanku ista'amala Allahu biha fi irsali ayatihi domin Allah iya aiki da bakunanku wajen kai sakonsa inda bai je ba saboda ku tsaftace bakinku babu ƙarya kar a same ka dalibin qur'ani ne ko makaryaci ne to wannan ka ci amana alqur'ani domin qur'ani iya biwa ta bakinka ko bakinka bai dace a ci iya ƙarya qur'ani iya fitowa ba ba munafinci ba gulma bai kamata a ce mahaddacin qur'ani kuma mai gulma bane ka ci amana alqur'ani bai dace a ce baki dai iya fidda gulma kuma iya fidda ayatul qur'ani bai kamata ba ka tsaftace shi shi wancan magabaci yake cewa wallahi in yayi nufin karatun alqur'ani ko albasa ko tafarnuwa baya ci domin bashin da za su bayar a bakinsa ba zai yadda ba sai ya yi aswaki ya wanke bakinsa tas sannan zai zauna ya dinga karanta alqur'ani an fahimci wannan domin irin girman sakon da yake cikin alqur'ani mai girma domin irin darajar da Allah ta'ala ya yi wa ma'abutin alqur'ani saboda ka mu dage ya ɗan uwa kai kokarin sabo da alqur'ani mai girma kar ka yadda a ce alfijir ya keto rana ta fada alfijir ya keto a ce baka samu lokacin da za ka karanta alqur'ani ba duk commitment naka duk shigul naka in dai kai musulmi ne kai wa kanka wani lokaci na karanta alqur'ani ko a gidanka ko a masallacinka ko a motarka ko a office dinka in dai 24 hours ba lokacin karanta alqur'ani kai asara ba karamar asara kai ba lokutan da ka bata sai kai nadama akan su a gobe alkiyama summa la tusaluna yawma izin anil na'im kuma dukkan wata ni'ima hatta lokaci Allah ta sai nayi tambaya akan ta a gobe alkiyama an fahimci wannan istajibu lillahi wal rasul idza da'akum lima yuhyikum imamu kata da yace alqur'ani alqur'ani akwai rayuwa ciki akwai jin dadi akwai kwanciyar hankali akwai qana'a qur'ani iya sawa mu abotansa qana'a haƙura da irin kason da Allah ya ba su ƙur'ani hatta fatar jikinka iya tasiri a kanta duk wahalar da kake sha duk mummunan abincin da kake ci to da kai da wanda yake cin balance diet ɗin wallahi sai aje a gwada ku likiti ce ka bishi lafiya. Tasirin alqurani, tasirin alqurani iya da tasiri matuka a jikin dan adam, iya gyara wa dan adam jikinsa da halayyarsa da zamantakewarsa da rayuwarsa da albarkarsa. Ku duba duk takadarancin shedan, manzon Allah ke ce ash-shaytanu yanfiru fi baitil ladhi yaqra fi suratul baqara. Shedan bashi da gurbin zama a gidan da yake karanta alqurani, bashi da gurbin zama. Indi ana karanta alqurani shedan bai isa zauna a gumba. Daraja da kima da Allah ta'ala yawa alqurani, to abinda zai raya ma zuciya, Imam Qatada ce alqurani ne mai girma. Iza da'akum lima yuhyikum, Imam Mujahid yake cewa iza da'akum lima yuhyikum huwal haqq, shine gaskiya, qurani gaskiya ne. Wa yastanbi'unaka haqqun huwa uli i wa rabbi,
wa yastanbi'unaka haqqun قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين.
ويستنبئونك أحق هو سنزو سنة نيمة لابارن كيا رسول الله سنة نيمة النبع كباس لابارن ويشي القرآن ننقسي يعني كافيري سنزو سنة تنبير مزان الله وانا أحق هو الله يشي كتي مسو قل إي eh haka ne, kaga da Hausa ma eh ake jago, to eh haka ne, qur'ani gaskiya ne. Wa rabbi ina rantsuwa da ubangiji innahu la haqq, qur'ani gaskiya ne, ba wani abin da yake alqur'ani wanda ba subutul qat'iyyun bane, ba zanni a cikin alqur'ani dukkansa, ba aya da ce muktalif anha, wa'annan malaman sun ce aya ce wannan sun ce ma a babu qur'ani duk gaba daya. Ba wata aya da za a ce ana kokonto a sahihi ya ce ko da babu alqurani, dukkansa haka yake. Yasa wani sahabi ya rubuta duk abin da manzon Allah ya faɗa, sai suke ce masa ai manzon Allah wani lokacin ya raha, wani lokacin ba hadisi yake faɗa ba, wani lokacin kaza da kaza, yace ai shi wallahi duk abin da ya ji manzon Allah ya faɗa sai ya rubuta. Suka garzayo suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka ce ya rasulullahi wannan duk abin da ya ji a bakinka ya rubuta, sai ce ya rubuta. Wallazi nafsi biyadi, ina rantsuwa da wanda rayuwata take gare shi, ba abin da zai fito daga wannan bakin sai gaskiya. Haka ma aikin Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam. Saboda ka Imam Mujahid yace huwal haqq Ishaq bin Rahawiya, inji malaman fiqihu kenan. Amma wannan Ishaqin a wajen malaman hadisi Ibn Rahawayi, su malaman fiqihu Ibn Rahawiya, malaman hadisi Ibn Rahawayi da shi wannan Ishaq din yace huwal jihad fi sabilillah, iza da'akum lima yuhyikum, abinda zai raya ku ne jihadi, fi izzukum, idan ba ku da jihadi ba ku da izza, kun zama alan kosa kowa sai zo jituwa kan ku, an gane da kyau ko? Amma jihadi zai kara muku izza da kurjini, duk al'ummar da ka zaza lakace mata hanci a dungure ta a dake ta, ba abinda za ta yi, ta zama tuwanti she kowa zo zai bi kanta kawai. Amma in an san in an taba hukuna mai da martani, to babu shakka za ku samu rayuwa mai izza. To wannan gabar Imam Mujahid da Imam Ishaq bin Rahawiya he suka fahimci wa jihadi Allah yake nufi, a izzukumullahu bihi ba'da dhil, domin jihadi da shi Allah ya muku daukaka ya baku izza bayan da kuna kaskantattu. Umar dan Khattab radiyallahu anhu yake cewa dacin kaskantattu ne mu, amma musulunci ya ba mu izza. Ɗaya daga cikin malamai Imam al-Qutaybi yake cewa ash-shahada iza da'akum lima yuhyikum hiya shahada, shahada Allah yake nufi, ku je ku yi jihadi wajen ɗauka addinin Allah ku samu shahada, shine abin da ya fassara iza da'akum lima yuhyikum. Har Allah ta'ala yake faɗa cikin shahada, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya,
الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ.
Allah ce kar ku taba zaton waɗanda aka kashe su a wajen yaƙi wajen ɗaukar addinin Allah amwatan, sun mutu kawai, a'a bal ahyaun, rayayyu ne. Kaga iza da'akum lima yuhyikum, kaga Allah ya ce bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun, rayu ne a wajen ubangijinsu Allah ta'ala ya musu arziki. An fahimci wannan? Yahulu bainal mar'i wa kalbi, Allah ta'ala da yake cewa idza da'akum lima yuhyikum wa alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi, ku sani cewa Allah ta'ala iya sa shamaki tsakanin dan adam da zuciyarsa, hali yahulu yini hijaban wa sitra, kamar Allah ya sa wata matara wata makariya tsakanin dan adam da zuciyarsa. Sa'id bin Jubair da Imam Aqaba bin Rabah suke cewa yahulu bainal mu'min wal kafir, Allah ta'ala iya sa shamaki tsakanin mu'mini da kafiri. An fahimta? Kafiri daban, kafircinsa daban, mu'mini daban, imaninsa daban. An fahimta? Allah ya ditse wannan tsakanin, su ba mu bane, mu ba su bane. Haka Imam Sa'id bin Jubair da Aqaba bin Rabah suka fassara wannan, wa yahulu bainal mu'min wal ma'asiya, wa ansu malaman suka ce kuma Allah ta'ala iya shamaki tsakanin mu'mini da sabon Allah. Yahulu baina qalbil mu'min wa baina al-ma'siya, Allah iya tare zuciyar mu'mini ba za ta sabi Allah ba. Allah ya zama jinka, ya zama ganinka, ya zama hannunka, ya zama kafanka, to Allah zai hana ka saban sa. Duk inda aka motsa aka kada gangar saban Allah ba za ka je gun ba, domin Allah ya katange ka ba kariya. Imam Suddi yake cewa yahulu baina al-mar'i wa qalbi, yahulu baina al-insani wa qalbihi, fala yastati'u an yu'min wala an yakfur illa bi izni. Allah shine ya rike zuciyar dan adam. Idan mu'mini ne bai isa ya zama kafiri ba, idan kafirin hakika ne bai isa ya zama mu'mini, bai isa da izinin Allah. Haka Imam Suddi ya fassara wannan, yahulu bainal mar'i wa qalbi, Allah shine yake jijjiwe zuciya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zukatanku suna hannun Allah, ya taqallabu ha haisu insha, ya sai ya sake cewa Allahumma ya mukallibal qurbi qalbi sabbil qalbi ala dinik aw sabbil qalbi ala ta'atik, Allah ka juye zuciyata wajen yima da'a, Allah ka jijjiye zukatan mu wajen yima bauta da da'a. An fahimta? Zuciya a hannun Allah take yake juya ta inda yaso shine. Wa alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilayhi tuhsharun, kuma ku tabbatar da kan cewa gaba ɗayan ku za ku koma zuwa ga Allah bayan kun gama zaman duniyar da irin kwanakin da Allah ya yi ba muku. To kowa ya shirya, ko ka shirya ko baka shirya ba, zaka koma zuwa ga Allah subhanahu wataala. An fahimta? Kuma komawa zuwa ga Allah nan ba ta da lokaci, dan adam bai sani ba. Shi yasa wa ansu masu hikima suke cewa dan adam da baya fa kake tafiya, ka san jiya, ka san shekaran jiya, ka san satin da ya gabata. An fahimta? Wannan a kaddara suna ina da jiya da shekaran jiya, suna baya ba, gobe jibi gata ba suna gaba ba, ka san abin da zai faru gobe, ka san abin da zai faru jibi bana na 2023, ka san abin da zai faru, baka sani ba. To kaga ashe da baya kake tafiya, jiyan ka shekaran jiyan ka kai ne kake da ilimi akan su, ka san jiya an yi kaza, shekaran jiya an yi kaza, satin da gabata an yi kaza, amma goben ka jibi ka yin ajima ga baka sani ba. Kuma goben jiban ta ji hadari, domin innamal a'malu bil kawati, abinda ka cika da shi na aiki a duniya da shi za a tashi ka gobe alkiyama. Kuma jiya da shekaran jiya da bara da bariya kana da damar tuba, ka tuna kayi zunubi tun bara zaka iya neman gafara Allah ya gafarta ma, ka tuna kayi zunubi watan da ya gabata zaka iya tuna yau kai tuba Allah ya gafarta ma, amma gobe baka sani ba, zaka yi zunubi kana da damar tuba ko baka da damar tuba. Wannan dukkan mai imani in iya tuna irin wannan, to wata bambarmar a duniya ba zai yi ta ba, wani har ma gazar ta duniya wallahi ba zai yi ta ba. Kasancewa kai makaho ne a gaban ka, ba abin da ka sani. Kullum ina buga misali makamancin wannan, duk ga munan a masallaci, ga munan a tare, da na kusa da na nesa, yanzu haliyan wane ne ya san me yake a gidansa yanzu? Ka san gidanka ne, ba inda baka sani ba, gidanka ne, iyalinka ne. To amma yanzu ba mu labari me ake a gidan kai yanzu wallahi baka sani ba, baka sani ba, ba wanda ya sani, gaibi ne. To ka sani mutuwar ka ma baka sani ba, me abincinka na karshe, me numfashinka na karshe, me maganarka ta karshe, waye abokinka na karshe, ina ne zuwan zuwanka na karshe, baka sani ba, baka sani ba, baka sani ba. To wanne ya kara ma imani? In shedan ya kama hari ga marka sabi Allah, wani sabon Allah ya burge ka ya baka sha'awa, wata haramta ta kawo maka yi, to tana wannan
ka tuna kan cewa ko ita ce karshen abin da zan riƙe a hannuna, an wata mu'amala ce ko ita ce karshe da zan yi a rayuwa ta kuma da mutu, kullun ka dinga tuna wannan a zuciyarka sai ya zama to iya ta kama burki. Amma wallahi in baka tuna wannan, shedan zai kai kai baro ka, duniya za ta yi wudare ka ta halakar da kai ka je gaban Allah, zaman ka duniya bai amfana maka komai ba. Ka dinga tuna za ka mutu kuma za a tashi gaban Allah. Yasa manzon Allah ke cewa ukusiru zikru hadimul lazzat, ku dinga yawa tuna me yanke jin dadi ita ce mutuwa, ku dinga tuna ta. Manzon Allah ke cewa zurul maqabira fa innaha tadhakkirukumul akhirah, manzon Allah ke cewa ku dinga zuwa makabarta kuna ziyara kuna ganin matattu ƴan uwanku a kwance, domin wannan za ta dinga tunatar da ku lahira. Idan Allah wanda ya tuna zai yi wannan, ina shi ina kullu tugun abinda za a yi badi 2023 ya fara kullu tuku, za a daure wannan, za a kale wannan, za a halaka wannan, za a jefa wancan kaza, za a je a tashi wancan daga aiki, kai fa baka san gobe me za ta yi ba. Amma ka kudure mummunan niyya za ta shekara a zuciyarka, idan kuma Allah ya kashe ka kafin lokacin da wannan ne zai tashe ka. An fahimci wannan? Mu yi kokarin gyara zakatun mai yanwa, mu yi zaton alkhairi wa gun Allah. Karka yadda ka cinkusa zuciyarka bala'i da mummunan kudiri baka aiwatar ba sai Allah ya mai hisabi akanta. Allah ya samu dace. Allah ta'ala ya ga tsakanin zuciyarmu da saban Allah. Allah ya kare zuciyarmu da shedan da ayyuka na shedanci. Allah muna roƙonka ka mana mai kyau a duniya kuma mai kyau a lahira. Za mu tsaya a wannan aya insha Allah sanadiyar lokaci yayi. Abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa. Abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana zurbansa. Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta. Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata. Muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya jiga mahaifanmu ya ainihin sa da mu da su aljanna ce makomar mu. Allah muna roƙonka da mu da zuriyarmu Allah ta'ala ka shirye da mu tafarki madaidaici. Allah ta'ala muna roƙonka ka sanya mu cikin bayinka na ƙwarai, ka sanya mu cikin mabiya manzonka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Allah ta'ala muna roƙonka dukkan marasa lafiyarmu a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya. Allah ta'ala muna roƙonka ka ba mu da munami albarka. Allah ka zaunar da mu lafiya a wannan ƙasa da jiharmu da garuruwanmu duka. Allah ka hore mana alkhairi a duk inda muke. Allah ka raba mu da shari'a duk inda muke. Akwai masu buƙatun addu'o'i daga cikin mu bisa wasu buƙatun su a gun Allah na alkhairi. Muna roƙon Allah ta'ala ya biya musu. Akwai dan uwa da kullun ke cewa tunatar da shi, tunatar da mu jin sanin shi a addu'a. Bisa wani abu da ya sanya a gaba na alkhairi Allah ya tabbatar. Ni ma ina roƙon addu'a gare ku bisa wani al'amari da muka sa a gaba na alkhairi Allah ya tabbatar mana da shi. Shi ma al'aramma ya ce ya sa shi a addu'a domin wasu buƙatun su a gun Allah. Allah ta'ala ya tabbatar mana da su. Dukkan wanda ya zo wannan masallaci Allah ta'ala ya biya mana buƙatun mu na alkhairi. Allah ta'ala ya tsare mu daga shari, ya tsare mu daga shari daga bala'i. Allah ya ba mu tsaro wajen mutuncinmu da gidajenmu da iyalanmu da dukkan inda muke. Allah ka ba mu tsaro, ka kare mana imaninmu da rayuwarmu gaba daya. Allah ta'ala ka mai da kowa gidan salafiya, masu taimakon addini duk inda suke Allah ya taimake su, annashi masu yi addini mazagon ƙasa Allah ta'ala ka mana maganin su. Allah ka ba mu damuna mai albarka. Allah ka ba mu damuna mai albarka. Allah ka wadata mu da ruwa daga gare ka ya Allah mai albarka. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أتقيتي كما يندى مكسني يومنا إشي.